This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da yau 30 ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga Usman da kanin labarai.
An bude rumfunan zabe a yau Laraba a kasar Afirka ta tsakiya da nufin fara zaben da aka dade ana jiran sa wanda ake sa ran zai zama ƙarshen fadace-fadacen Kirista da Musulman kasar. Kungiyar kasashen Afirka ta yi barazanar kakaba takunkumi ga kasar Burundi matakar bangarorin siyasar kasar suka kasa cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ake sa ran zama a watan Janairu mai zuwa. Jami'an sojin Iraki sun ce mayakan kabilar nan mabiya Sunni suna taimakawa wajen kwace ikon garin Ramadi bayan da sojoji suka wartaki ɗan ISIS daga mafiya yawan sassan birnin.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugaba Muhammadu Buhari zai ganawa farko da 'yan jarida. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa da Alhaji Aliyu Yakubu Mai Nasara akan batun dakatar da amfani da katin ɗiba kuɗi a ƙasashen waje. Muna kuma ɗauke da rahoto akan abin da ake ciki da matatan man fetur a Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim ya shirya zai kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. An bude rumfunan zabe a yau Laraba a kasar Afirka ta tsakiya da nufin fara zaben da aka dade ana jiran sa wanda wasu ke ganin zai zama ƙarshen fadace-fadacen Kirista da Musulmin kasar da aka fi shekaru uku ana fafatawa tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2013. An dai samar da tsauraran matakan tsaro a rumfunan zaben da cikin kasar gaba daya a zaben na shugaban kasa da 'yan majalisu wanda ake sa ran zaben zai zama wata maslaha a kasar wanda kuma an daga shi ne daga ranar Lahadi zuwa yau Laraba domin magance yawancin matsalolin da ka iya fuskantar zaben. An zubge dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da kuma sojojin kasar guda 300 don gadin garin na Bujumbura babban birnin kasar. Haka kuma an baza 'yan sanda akalla 1,800 don sa ido a sassa daban-daban na kasar. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga masu ruwa da tsaki na dukkanin bangarorin siyasar kasar har ma da gwamnati da su haɗa hannu don yin zaɓe lami lafiya. Zaben da akalla ake sa ran mutane miliyan 1,800 za su kaɗa ƙuri'a a kai a yau ɗin.
Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi barazanar ƙaƙaba takunkumi ga ƙasar Burundi matakar ɓangarorin siyasar ƙasar suka kasa cimma damar zama teburin shawara a wata mai zuwa don gujewa ci gaban rikicin ƙasar. Shugaban ƙungiyar Nkosazana Lamani Zuma ta ce za a ƙaƙaba takunkumi ga duk ɓangaren da ya shiririta da maganar zaman tattaunawar ta zaman lafiya da ke tafe, ciki kuwa har da ɓangaren soji da ka iya kai hari ko ƙin yarda su zauna a tattaunawar. An tsara wakilan gwamnati da dukkan ɓangarorin 'yan siyasa za su zauna a wannan tattaunawa a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2016 wadda za mu shiga in Allah ya yarda a garin Arusha ta ƙasar Tanzania. Sai dai a ranar Litinin ɗin da ta gabata ɓangarorin gwamnati da na 'yan adawa sun nuna alamar kawo wa shirin tarnaƙi, inda ita gwamnatin ƙasar ma ta ƙi amincewa da jibge dakarun kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ta ƙasashen Afirka.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an sojin Iraki sun ce mayakan sa kan 'yan kabilar nan mabiya Sunni suna taimakawa wajen kwace ikon garin Ramadi bayan da sojojin ke ci gaba da wartakar 'yan ISIS a mafiya yawan unguwannin da suka mamaye, inda 'yan Sunnin ke tsare duk inda sojojin suka kwace. kadan ne ya rage a ungwannin Ramadi a hannun ƴan ISIS bayan ruwan wutar da sojojin Iraki ke yi musu tare da agajin rundunar taron dangin da Amurka ke jagoranta wanda suka tsananta ruwan wutar a makonnin da suka shude dan sake kwace iyukan garin na Ramadi musamman sun fuskanci ginin gwamnati da yake hannun ƴan ISIS. Prime Minister Iraki Haidar Abadi ya ziyarci garin a jiya Talata don ganewa idanunsa kakakin rundunar taron dangin da Amurka ke wa jagora kanar Steve Warren ya faɗa a jiya Talata cewa ƴan ISIS na nan a cikin birnin kuma kaɗan suka rage wanda yawansu bai wuce 250 ba inda idan kai la'akari da baya da suke kai akalla 1000. Ya ƙara da cewa a tsakanin watanni 6 da suka wuce an sami kai hare-haren makami mai linzami ta sama da ita kungiyar ta taron dangi ke yi sau 600 a garin Ramadi da kewaye.
Jami'an sojan Amurka sun ce Iran ta gwada harba makami mai linzami wanda ya wuce ta kusa da wani jirgin sama Amurka da tazarar nisan mita 1,500 a tsakaninsa da jirgin a lokacin da jirgin ke ratsawa a kan tekun ƙasa da ƙasa ta wuraren yankin Hormuz. Baya ga jirgin Amurka na Harry Truman, akwai wasu jiragen a yankin tekun har ma da katafaren jirgin nan madaukin jiragen hare-hare da ake kira US Barkley, sai kuma na wasu daga Faransa. Wani jami'in da baya son a faɗi sunansa ya ce wannan abin da Iran ta yi yana da ban haushi matuƙa, sannan abu ne da ka iya tunzura gwamnatoci. Sun ce rundunar sojan ruwan Iran bata ba da sanarwar ta sa'a ɗaya ne kacal, inda ta yi wannan sanarwar ta ce duk wani jirgin ruwan da ke wajen ya kauce za su gwada harba makaman mai linzami, ba dai wani makaman da aka harba da ya shafi jiragen ruwan da suke a wajen. Hakan ne yasa ba buƙatar a kwashe jiragen. Rundunar ta ce wannan ya sabawa dokar walwalar kan tekun jiragen dakarun ruwa.
Cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 'yan gudun hijira miliyan 1 ne suka kwarara zuwa tarayyar Turai tun daga farkon kamawar shekarar nan ta 2015 wadda muke ciki, wanda suka ninninka akan shekarar 2014 da ta gabata wanda suka zama yawansu bai wuce 216 ba. A yau Laraba, kwamishinan 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kaso 80 na 'yan gudun hijira sun kwarara cikin girkani, wasu kuma da yawa sun isa zuwa wani tsibiri da ake kira Bezos. Kimanin mutane 800 sun fito ne daga Turkiya, sauran kuma suka bullo ta ƙetaren tekun Mediterranean daga Libya zuwa Italiya. Fiye da rabin jimillar 'yan gudun hijirar ne da suke tserewa suka fito daga Syria, sai kimanin kashi 21 daga ƙasar Afghanistan. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon ƙetar tekun na Mediterranean in suka bullo daga Libya za su kai kimanin 3,735.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tun bayan fara mulkin Najeriya, yau ne karon farko da shugaba Muhammadu Buhari zai gana da 'yan jarida, inda za su tattauna akan batutuwan da suka shafi ƙasar daban-daban. Ana sa ran batun man fetur ne akan gaba cikin abubuwan da za a tattauna a kai. Nasiru Adamu El-Hikaya na da ƙarin bayani.
Gabanin zaman tattaunawa da wasu keɓantattun 'yan jarida da shugaba Buhari zai yi in an jima kaɗan, mutane na ci gaba da magana kan yadda suke ganin gwamnatin na tafiya zuwa yanzu, daidai lokacin da ƙasashe masu arzikin man fetur suka auka tsumulmular kuɗi saboda faɗuwar farashin gangarma.
We will pursue the recovery of everything that belongs to the people of Nigeria.
Dama shugaba Buhari a jawabinsa na gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2016 wato baɗi, ya ce gwamnatinsa za ta dage wajen ƙwato duk kuɗin da wasu suka wawure a zamanin baya, hakanan da mayar da hankali wajen tara haraji don samun kuɗin kasafin da ya wara naira tiriliyan 6. Batun soke tallafin man fetur, rage farashin litar mai, nasarar yaƙi ko akasin hakan da 'yan Boko Haram, hana zuba kuɗin waje musamman ma dala a bankuna ko ma kasa iya karɓar dala, da ma hana amfani da katin ɗibar kuɗi da na'urar banki a ƙetare har zuwa arangamar sojoji da 'yan Shia a Zaria. na daga abubuwan da ake sa ran zantawar za ta tabo. Kai tsaye me za a fahimta tunda an janye tallafin man fetur da maimakon a ji farashin litar mai za ta haura sai ma karamin ministan kuɗi bai kaci kuke cewa za a ma rige naira biyu ne. Barista Umar Zaga mai sharhi ne kan lamuran yau da kullun a Abuja.
Idan an ce an cire tallafi sannan mai zai sauko ƙasa. Minista ya gaya mana cewa matatun mai Kaduna ta fara aiki, Port Harcourt ita ma za ta fara aiki. Sannan NNPC da kanta za ta rika shigo da mai ƴan kasuwa su sai hannunta. So kaga wannan ina ganin ba wani abu mamaki bane. Tunda can inda aka fito ƴan kasuwa ne ke tafiya kasuwannin duniya su so tataccen man nan su shigo da shi, sai yadda suka ce sun shigo da shi, yadda suka ce sun siya, haka za su nemi riba. To amma yanzu gwamnati ce ita ta je ta siya, ta san me ta siyo, kuma ta san me take son ta ba ma ƴan kasar ta. Sai na ganin wannan ba abun mamaki bane. Zai iya yiwa farashin ya tafi ƙasa.
Masana tattalin arziki irin su El Harun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna na ganin matsalar na nan ne wajen hasashen cigaba da faduwar farashin gangarman.
Ba ma fata a ce farashin nan ya cigaba da faduwa, domin in ya cigaba da faduwa to ana maganan cewa za mu sami gibi ne a kasafin kuɗin kusan na sama da naira trillion 4 a cikin trillion 6 da aka yi. Idan kai la'akari da harsashe na haraji za a samu na sama da trillion 1, sai kuma kila idan farashin fetur din ya rushe a sa ran kila ƙasa ko rabin abinda shi gaban kasa ya fada. Saboda haka nan kullun abinda mu muke sa rai a karfafa shine cewa a zo a sa jari a fannin noma. Najeriya kasa ce ta noma, akwai kasashe a duniya wanda noman nan suka dogara da shi kuma ana jin su a duniya.
Hare-hare da ƴan Boko Haram suka kai bayan bayanin an ci lagon su zai dau hankalin jama'a, inda su kuma ƴan Shi'a ke cewa shugaba Buhari ya gwale su. Ga tunan baya ga martanin mataimakin jagoran Shi'a a Najeriya Yakubu Yahaya.
Ba zai taba yiwa a ce awa 24 ko fiye da haka ana bude wuta wai akwai shugaba amma bai ce komi ba.
Bayanan shugaban ba shakka za su samar da amsoshin tambayoyi da dama kan alƙiblar da gwamnatin za ta sa a gaba. Nasiru Adamu Lika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Babban bankin Najeriya ya ba bankunan ƙasar umarnin hana amfani da katin ɗiba kuɗi da na'urar banki a ƙasashen ƙetare. Wannan batun ya sa muka nemi ƙarin bayani daga Aliyu Yakubu Mai Nasara, masani a harkar hada-hadar kuɗi, tsohon ɗan majalisar wakilai kuma, inda Mahmud Lalo ya fara tambayarsa ko menene fa'idar wannan abin.
Wato shi wannan fa'ida da aka ɗauka yana ƙoƙari ne ya tare zartarewar martaba shi ainihin kudadenmu da suke ajiye. Saboda in aka bari yana ci gaba da sauka haka kawai zai sauka, kuma tattalin arzikinmu zai sauka, kuma arzikinmu zai lalace, ekonomi namu zai sauka ƙasa, wanda kuma ba shi bane muradin wannan gwamnati. Saboda haka ba wai an yi shi na dindindin bane na wannan lokaci ne, ba wai lokaci ne zai ɗauka sosai.
To amma kamar yau masu gudanar da ayyukan kasuwanci da kuma ɗalibai da ke karatu a ƙasashen waje, wasu na ga kamar wannan zai iya kawo musu cikas wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum.
To akasari kan kasan cewa duk wani abu da yake da fa'ida kuma an fito wani lokaci kuma akwai shi kuma rashin fa'idarsa. Saboda haka sai a duba a ga da fa'idar da rashin fa'idarsa wanne ne shi. Yanzu waɗansu shiga sun samu wannan dama, sun je suna ɗaukan kuɗaɗen suna wasu harkoki saboda su samu su cire kuɗin samu riba. To kaga shi zai jawo mana wannan abubuwa, aka ci gaba da amfani kuɗaɗen kuma suna sauka. Saboda haka gwamnatin tarayya ta gani sun tara ban su ga lalle ya kamata a hana wannan abu. Ba wai an hana su gaba ɗaya ba, akwai ƙofofi wanda abubuwa na buƙatu yau da kullum za a iya yi. Akwai yadda za a iya tura kuɗi wa ɗalibi. To amma wannan dama da aka bari kana da kuɗi za ka cire kuɗinka daga ƙasan waje a naira, ka cire shi a ƙasan waje da kuɗin karancin da kake so. Ya kawo mutane ɓata gari da dama sun zo suna ta amfani da wannan dama, suna cutar da tattalin arzikin ƙasa.
To a matsayinka na masani a fannin harkokin hada-hadar kuɗaɗe, kana ga wannan mataki da aka ɗauka zai yi tasiri?
Kwarai da gaske zai tasiri, saboda me yanzu muna ƙoƙari ne mu haɓaka tattalin arzikinmu. Saboda martaban ƙasa da darajar ƙasa yana danganta da tattalin arzikinta. Ana auna ƙasa ne daga darajar nawa ne take ta ƙunsa a asusun da ƙasashen waje. Za a iya kuma gwada mu da ƙasashen South Africa, Egypt da sauransu. Duk wannan shi ne mizani da ake ɗauka ake gwada tattalin arzikin ƙasa. Saboda haka wannan hikima da aka yi zai haɓaka tattalin arzikin ƙasarmu, wanda zai ɗaga ƙasarmu a ƙasashen duniya.
Ana turka turka saboda kuɗi, daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi, tsakanin dan adam mu gani
tsakanin dan adam
mutun yana kallon banza saboda kudi
tsakanin dan adam
mutun yana diban fara'a saboda kudi
tsakanin dan adam
mutun ya daure ma fuska saboda kudi
tsakanin
Alhaji Aliyu Yakubu mai nasara kenan masanin harkar wato hada-hadar kudade. Gwamnatin Najeriya ta ce za ta gayyato bangarori masu zaman kansu wajen gaggyara matatan man fetur kasar na kasar amma masu ruwa da tsaki na kira akan ayi taka tsantsan daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da karin bayani.
Karamin ministan fetur a Najeriya Dr. Ibe Kachuku wanda ya ce yanzu lokaci bai ba da za a batun siyar da matatuman fetur din ga ƴan kasuwa amma ya ce za a sanya bangarori masu zaman kansu wurin gaggyara da kuma gudanar da matatun fetur din. Mu kawo abokan hadaka da za su zuba jari na kuɗi wurin gaggyara matatun fetur din da kuma gudanar da su har sai an gyara su tsaf sannan zan je in zauna da shugaban kasa mu ga ko ya dace a yi batun siyar da su amma dai har yanzu ba mu samu amincewar shugaban kasa na a siyar da su ba don haka ban ce za a siyar da matatun fetur din ba amma tsohon ministan fetur a Najeriya Alhaji Umar Dembo ya ce ayi taka tsantsan
dan mai yana da wuya tun ma ba a gaza yanzu kaga da wadan suka yi dan tsiya suka yi tawaye sun muhallar da kasan baki daya muddin kasanmu irin ta Najeriya ka fitar da hidiman manka baki daya ga wadan su masu son kudi masu hidima masu kuma kwari to gwamnatin ma baki daya suna iya durkusar da ita na fi son tabbatar a tabbatar cewa su inda dadi su zo su kawo nasu refinery ba sai su kafa nasu matatun man ko kuma a samu waɗansu waɗanda za su shigo a haɗa su su yi gwamnati tana da inda za ta dafa ko da tsiya zai tashi su zo kasan ƴan Najeriya sai su zo su ce to a lallata abin tunda suna ciki a rikinkita abin yadda ke za a mai da shi banza su zo su saya a banza.
Amma mataimakin shugaban ƴan kasuwan fetur a Najeriya Alhaji Abubakar Megandi ya ce suna marabalale da wannan mataki.
Ya kuduri ne mai kyau idan aka ziyaro ƴan kasuwa wato ƴan Najeriya kenan sai su zo su sa jarin su a cikin waɗannan refineries domin a tabbatar da cewa wannan refinery yana aiki kamar yadda ya kamata.
Tuni dai ƴan boko a kasar ke dar-dar da wannan tsari don kada ƴan kasuwar suke tatsar talaka ta hanyar sanya farashin da suka ga dama. Abubakar Megandi ya ce ba wani damuwa
wato ba yadda za a yi talaka sai mai da tsada tunda mai din da bai da tsada saboda haka idan aka jawo ƴan kasuwa aka sa a ciki talaka ma zai samu sauki sosai domin shi dan kasuwa idan ya zo ya sa jari shi zai yi kokari na ya ga cewa ya za a yi a samu ingantattun kaya ana sayar da su to kuma idan kayan wadata to dole ne al'umma su samu saukin kayan.
Abubakar Megandi mataimakin shugaban kungiyar ƴan kasuwar fetur a Najeriya. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka da rasulullahi
da Allah da rasulullahi
a bangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa
arewa kan mun ga mayawo
dan garba arewa du mun ga mayawo
mujan Amina baban Sali
a bangaren mayin fetur
wallahi baba da fetur
mun yan arewa du mun ga mayawo
a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san
mun mai cike nan jan sai a ce manan dila mun ga gadila yace bullag maje mun zo mu bullag maje sai su ce a matata ne
ni ko
shin waya yake zaki
a gaishe da Hassan Maina Kaina. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago
a ci gaba da tattaunawar da muke yi da bakon namu Usman Isyaku. Yau zamu dora ne akan bayanin da yake muna game da bambancin karatun Ingila ko kuma mu ce kasashen Turai da gida Najeriya. Yau Usman kace baka wuce kaidar da aka shata maka na ayyukan rubutun kundin digirin ka to kuma sai kaman kana cewa nan haske ake baka ban gane kuma me kake nufi
su abu da biyu kuma zaka yi tunanin in ka zo nan tunda nan Turai ne ka biya kuɗi masu tsada kayan aiki akwai za a koya maka aikin ne a ce maka zo ka ga yadda ake zo ka ga yadda ake to ba haka bane ya kace a wanda za su yi maka annan kawai za su baka haske akan abubuwan ne amma ragowar aikin kai za ka yi shi da kanka to wannan yana tarawa da mutane an kai matuka to ɗan Najeriya da yawa za su dauka ai da ka zo nan za a nuna maka karatu ne ba haka bane kawai haske za a baka kai za ka je da kanka kai nazari ka gano ma karshen ta wani abin da su kansu malamin ba su gano ba su haka suke so
to idan muka yito daga wajen makaranta muka shigo cikin gari ya mu'amala yake tsakanin kaga mu'amala tsakanin mutane a cikin gari idan kwatanta shi da mu'amala irin na mutane a gida
to mu'amala da gaskiya nan ma tana da bambanci saboda mutanen anan ba ruwan wani da wani ne yawanci zaka ga kuna gida ɗaya da mutum ko ba gida ɗaya ba a ce makota ga gidanka ga gidan shi baka taba gaisawa da shi ba baka san shi ba bai san ka ba sai dai wata rana idan ka yi sa'a ko kun haɗu da shi ta hanya yana shigowa ku gaisa ka ce mai hello ya ce hello shi kenan so wannan zumuncin da ake yi gida abin nan gaskiya nan ba a yin shi sosai wani lokacin za ka ga shi makocin na ga ya san ka ya san san da kake shiga ya san san da kake fita ma kana da abun hawa ya san kala abun hawanka amma bai taba yi maka magana ba kuma inda za a zo taran kayan lifi misali ko a zo ana neman ka shi yadda zai bada bayanin ka ba za ka taba dauka cewa ya san ka haka nan ba so banda wannan kuma akwai matsala harshe da al'adu yanayin turancin nasu nan ba irin namu ba budaka yan koyo ne don ka zo kana turancin da farko kafin su fara fahimtar kai me kake fadi ko kai maka fara fahimtar me suke fadi din yakan dawo lokaci kadan daga baya har ka zo ka fara fahimtar abubuwan sai kuma al'adun su ne yanayin da suke sa kaya yanayin da suke fita da kamar yanzu ana kwallo ran asabar zaka gansu mazan su da matan su da yara da kanana da tsofaffi duka kaman za a je masallacin juma'a haka za a ga sarike abun nan sun tafi sun je sun kalli kwallo sun dawo to wannan duk yana zama wani abun mamaki ga bako wanda ya zo bai san al'adar mutanen garin ba
to ya ababen jin daɗi a wurin
akwai su ba sai dai akwai tsadar rayuwa ne duka abubuwan dai na kuɗi ne gaskiya shi yasa din idan za ka zo karatu turai suna da ka'idar abin da ya kamata a ce kana da shi a matsayin guzuri kamun ka shigo kasar
kamar me adadin kuɗi
eh na kuɗi kamar misali kaga batun gidan haya babban magana ce a nan Ingila zaka ga ka kama gida mai ɗaki da misali da bayan gida da abin nan sai a ce abin da za ka biya a wata ya kai fan 500 din nan ya kai wajen 150,000 na naira a wata
a kowane wata
wannan kudin haya kenan kawai banda kudin wutar da za ka sha banda kudin na'urar kawai madaji banda wasu abubuwa to kuma kamun ka shiga gidan shi kan shi kuma sai ka bada wani kafin alƙalami wani deposit misali kamar na kudin wata daya wanda za a rike shi in ka tashi fita gidan mai gidan zai duba ya ga da abin da ya lalace a gidan ya mai ka'ida ya cire a cikin wancan kudin da ka bayar rago ya baka abin ka
ya magana
yadda ka shiga gidan haka za ka fita
to batun ci maka kuma fa
a ci maka akwai abubuwan ci sosai gaskiya su zan iya cewa suna da arha in akwai wani abin da yake da arha a ƙasar nan dai na ga bai wuce abincin nan ba
amma ana samun irin abincin gida a Najeriya?
Na'am.
Ana samun abincin gida a Najeriya?
Eh duk ana saida su amma ba da fafi ba gaskiya ni a nan da inda nake a Lasta sai dai ka je akwai shagunan da ake ce ma African shop wanda suke saida kayayyakin abincin mu na mutanen Afirka za ka samu su daddawa su magi su abubuwa da dama wanda muke ci a gida ka siya. Amma dai kaza misali ita tafi kowane abinci ma nake ganin arha a kasan nan wannan mutum gida kaza sai mutum yana da
sai ka kai ka kawo
sai mutum yana da hannu da shuni zai ci kaza to anan ita ce abinda ma watakila ko wani ya baka ya take ta ma kana iya cewa baka ci
Malam Usman Dakta anan ka ci gaba da yi mana bayani a shiri na gaba masu aure a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa wadda bakon namu Malam Usman Isiyaku kuma a madadin shi bakon namu da Kalu Jet Tacho wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa she ta kare ga inji fulani riga babu busa she riga babu busa she dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa nare na kiba
a gaishe da Ladan Ibrahim Ayawa. To masu sauraro, kafin ku ji ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email, ga wannan sakon.
Jama'a, ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Shirin zai fara ne da wasiƙu guda biyu da suka yi magana akan yin badakala da kuɗin ƙasar Najeriya. Ta farko, Muhammadu Babangida Gashuwa ya ce hukunta duk waɗanda aka samu da badakala da kuɗin sayen makami da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi ya yi daidai. Muna goyon bayan matakan da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na yaƙi da masu cin amanar ƙasa, da fatan za a kamo duk waɗanda suka yi awan gaba da dukiyar ƙasa, da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma wasiƙar malama Safarawo daga manumfashi ta yi shiga dajin Sambisa da sojojin Najeriya suka ce za su yi domin su kawo ƙarshen mayakan Boko Haram, abin yabawa ne. Muna taya su addu'a Allah ya kawo ƙarshen ƴan Boko Haram. Sai wasiƙa ta gaba wadda ta haɗin gwiwa ce daga Mustapha Lawal Bakere Daura da Alin Kano Daura. Sun ce ƴan magana sun ce ko yanzu kasuwa ta tashi ƴan koli ya ci riba. Muna wannan magana ne ta dalilin ƴan adawar ƙasarmu Najeriya bisa jagorancin gwamnatin Buhari. Mun san cewar ko makaho ya san an samu canji a wannan gwamnati. Fatanmu Allah ya sa alheri cikin wannan sabuwar shekara. Sai kuma wasiƙar Baffa Haruna Bajoga ya ce muna addu'ar Allah ya sa al'ummar jamhuriyar Afirka ta tsakiya su kammala zaben da suke yi lafiya, ya kuma sa su zaɓi adalan shugabanni waɗanda za su haɗa kan ‘yan ƙasar game da kawo musu ci gaba na bai ɗaya. Za mu rufe filin da wasiƙar Malam Ango, malamin makarantar Yawure, wanda ya ce muna kira ga al'ummar jihar Kebbi da mu yi wa gwamnan jiharmu Alhaji Atiku Bagudu uzuri da kuma addu'a cewa Ubangiji Allah ya taimake shi ya cika alƙawuran da ya ɗauka ma talakawa. Allah ya taya shi riƙo kuma ya ba shi ikon cika su.
To, kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
An buɗe rumfunan zaɓe a yau Laraba a ƙasar Afirka ta tsakiya da nufin fara zaɓen da aka daɗe ana jiran sa, wanda ake sa ran zai zamo ƙarshen faɗace-faɗacen Kirista da Musulmin ƙasar. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi barazanar ƙaƙaba takunkumi ga ƙasar Burundi, matuƙar dukkanin ɓangarorin suka kasa cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ake son farawa a Janairu mai zuwa. Haka kuma jami'an sojin Iraki sun ce mayaƙa suna taimakawa matuƙa daga ƙabilar nan mabiya Sunni a yaƙin da ake da 'yan ISIS a garin Ramadi, inda suke taimakawa sojoji bayan ƙwace inda suka mamaya.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan batun cire tallafin man fetur. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Nelson, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Yusuf Aliyu Harande da shirin yau da gobe.